Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:41, 16 da mita 49 da mita 60 da kuma kan kilowatt 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger suna iya jin shirin nan kai tsaye a Yamai a tashar VOA Africa mita 102.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da muryar Arewa da Alol da kuma niyyar dukkan sa zangon FM. Za a iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barakamu kuma da sake saduwa da ku a safiyar Talata 24 ga watan Janairu shekara ta 2017. Sahabu Imam Ali ne daga nan Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba da kuma sauran abokan aiki. Za mu gabatar da shirin safe. A fara da kanun labarai.
Shugaba Donald Trump ya janye Amurka daga kawancen cinikayyar Pacific ta kasashe 12 jiyar Litini. Jami'an da suka kasance wurin tattaunawar zaman lafiya tsakanin gwamnatin Syria da kungiyoyin 'yan tawaye sun ce ba a sami wani ci gaba jiyar Litini ba. Sannan sabon shugaban Gambia Adam Barrow ya ce zai kafa kwamitin tabbatar da gaskiya da sake sasanta jama'a da nazarin zarge-zargen mulkin danniya a zamanin tsohon shugaba Yahaya Jammeh.
Kanun labaran kenan.
We are more worried with the usage of places of religious worship to preach hatred, violence and other issues that tend to divide us rather than strengthening our unity as a people created by one God.
Yace muna da damuwa matuƙa game da yadda wasu ke amfani da wuraren bauta Ubangiji.
Mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Abubakar Sa'ad na uku a taron gwamnonin Arewa da sarakunan gargajiya kan harkokin tsaro da aka yi jiya a Kaduna. Muna da rahoto. Gamayyar wasu kungiyoyin 'yan kasuwa sun koka kan matsin lambar da suke ce jami'an tsaro ke musu akan manyan hanyoyi suna neman cin hanci. Aliyu Mustafa na tafi da shirin tsaka mai wuya. Yanzu sai a fara da labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaba Donald Trump ya janye Amurka daga kawancen cinikayyar Pacific ta kasashe 12 jiya Litini yayin da ya shiga farkon makon mulkin sa. Jiya fadar White House, Trump ya ce wani mashuhurin al'amari ne ga ma'aikaci a Amurka abinda muka yi yanzu nan. Sabon shugaban na Amurka, kamar yadda takwarorin aikinsa na Republican suka yi a baya, shi ma ya kafa dokar hana amfani da kuɗin gwamnati wajen ɗaukar nauyin ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa masu nasaba da zubar da ciki. Baya ga haka, Trump wajen cika alƙawarin da ya yi lokacin yaƙin neman zaɓe, ya tsaida ɗaukar ma'aikata a ma'aikatun gwamnatin tarayya da dama a matsayin wani ɓangare na rage kuɗaɗen da gwamnati ke kashewa. Yarjejeniyar cinikayyar da Amurka ta bari tun a shekara ta 2009 aka cimma a gwamnatin tsohon shugaba Barack Obama, to amma majalisar tarayyar Amurka bata ida rataba hannu a kanta ba, ganin yadda wasu mambobin majalisar ke adawa ko ɗari-ɗari da yarjejeniyar. Da an tabbatar da yarjejeniyar da ta kunshi cinikayya da Japan da Australia da New Zealand da Malaysia da Chile da Canada da Mexico da kuma wasu ƙasashe hudu. Mai magana da yawan fadar White House Sean Spicer ya gaya ma 'yan jarida cewa kamar yadda Trump ya yi ta faɗi a baya, irin wannan yarjejeniyar ta ƙasashe da dama ba ta kare muradunmu, kuma zai hanzarta ɗaukar matakin yaɗa manufofin cinikayya da za ta ƙara bai wa Amurka koko ba amurke ma'aikaci da kuma mai masana'antu damar yin fice.
Jami'an da suka kasance wurin tattaunawar zaman lafiya tsakanin gwamnatin Syria da kungiyoyin 'yan tawaye sun ce ba a samu wani ci gaba ba jiya Litinin a rana ta farko ta tattaunawar, to amma za a ci gaba da tattaunawa har yau Talata. Jami'an sun ce tattaunawar da ake a Astana, babban birnin kasar Kazakhstan, wadda kasashen Rasha da Turkiya ke ɗaukar nauyi, ba ta kai tsaye ba ce. Ɓangarorin biyu na tattaunawa da juna ne ta wajen masu shiga tsakani. Tattaunawar da ake yi a birnin Astana ta fi mai da hankali ne kan yadda za a jaddada yarjejeniyar tsagaita wuta ta ƙasa baki ɗaya, wadda Rasha da Iran da Turkiya suka taimaka aka cimma a watan Disamba, yarjejeniyar da aka kiyaye a akasarin wurare. Tattaunawar zaman lafiyar Siriya da aka yi a lokuta daban-daban a baya, ciki har da ta bayan nan da aka yi a bara, ba su kawo wani ci gaba na a zo a gani ba wajen kawo ƙarshen tashin hankalin da aka fara tun daga watan Maris na shekara ta 2011.
To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashin Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sabon shugaban Gambia Adamu Barrow ya ce zai kafa komitin tabbatar da gaskiya da sake sasanta jama'a don nazarin zarge-zargen mulkin danniya a zamanin tsohon shugaba Yahaya Jammeh na tsawon shekaru 22. Shekaru 22 lokaci ne mai tsawo a cewar Barrow a wata hira da muryar Amurka. Ya kara da cewa jama'a na buƙatar sanin gaskiya. Wani jami'in baiwa Barrow shawara ya gaya manema labarai ji Litini cewa kafin ya bar kasar ranar Asabar, Jammeh ya sace dala miliyan 11 daga asusun gwamnati, ya kuma kwashe wasu motocin alatu ta jirgin sama. A baya, kungiyoyin rajin kare haƙƙin ɗan adam sun zarge shi da take haƙƙin ɗan adam a mulkinsa mai tsawo, lokacin da har ya jefa masu adawa da shi a siyasance da kuma 'yan jarida a gidajen yari. Jammeh ya fice daga Gambia ranar Asabar ne sanadiyar barazanar matakin soji daga kungiyar kasashen Afirka ta Yamma ECOWAS. Da dai tsohon shugaban ya kine ya amince da nasarar da Barrow yayi a zaben shugaban kasa na ran 1 ga watan Disamba. Sabon shugaban ya ce ya ki sauraron roƙon da Jammeh yayi na a bar shi ya ci gaba da zama a Gambia saboda ba zai iya tabbatar da tsaron lafiyar Jammeh din ba. Barrow ɗan shekaru 51 da haihuwa ya ce gwamnatinsa za ta dukufa wajen ganin an yi cikakken gyara ga tsarin zaben kasar ta yadda za a kayyade wa'adin shugaban kasa nan gaba.
Kwanaki uku kawai da fara mulki, shugaban Amurka Donald Trump na fuskantar kalubalen shari'a na farko a gwamnatinsa. Wata kungiyar sa ido mai suna 'yan kasa masu fafutukar tabbatar da gaskiya da da'a a Washington ko crew a takaice ta gabatar da kara jiya Litinin a birnin New York, tana mai tuhumar cewa jerin kamfanoni da shugaban kasar ya mallaka sun sa ya samu kansa a yanayi na sabawa wani boyayyen tanadi a kundin tsarin mulkin kasa. Nan da nan dai Trump ya watsi da karar, yana mai cewa wannan karar ta bakinsa kwata-kwata ba bisa bata bisa hujja. Suna kafa hujjar su ce kan abin da ake kira tanadin doka kan biyan kuɗi na kundin tsarin mulkin ƙasa, wanda ya tanadi cewa kar manyan ƙasa ko gwamnatoci su biya kuɗi ko su yi kyauta ga shugaban ƙasa ba tare da yadda 'yan majalisar tarayya ba. A cewar jaridar New York Times, wadda ita ce ta fara buga labarin ranar Lahadi, karar bata bukatar cin tara, tana bukatar shugaban kasa ne ya daina amsar duk wani kudin da wata kasar waje ta biya shi. Kungiyar ta kuru ta ce Trump ya iya sayar da kamfanoninsa kwata-kwata, a hali yanzu yana ansar kuɗi da kuma alfarma daga gwamnatocin kasashen waje ta wajen biyan kuɗi da masu shiga gidajensa na haya da otel-otel da kuma masu gudanar da wasu harkokin otel-otel ke yi da kuma sauran harkoki a kasashen waje. Labaran duniya kenan, a gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Za ku ji kukan da masu amfani da manyan hanyoyi a Najeriya ke yi kan zargin sojoji suna matsa musu lamba wajen neman cin hanci. Amma da farko, bari mu je Kaduna, inda mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Abubakar Sa'ad na uku ya yi gargadi kan yadda wasu malaman addini suke amfani da wuraren ibada wajen raba kan al'umma. Ga Lawal Isa Ikara.
Mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Sa'ad Abubakar ya yi wannan jawabi ne a wurin wani taro na gwamnoni da sarakunan arewa a garin Kaduna.
We are more worried with the usage of places of religious worship to preach hatred, violence and other issues that tend to divide us rather than strengthening our unity as a people created by one God.
Yace muna da damuwa matuƙa game da yadda wasu ke amfani da wuraren bauta Ubangiji domin koyar da karan tsana da tashashen hankula da sauran abubuwan da ka iya raba kawunan mu maimakon din ke barakar da ke tsakaninmu. Taron gwamnonin Arewa 19 da sarakunan dai an kira shi ne a garin Kaduna da nufin nemo mafita ga al'umar Arewa, musamman ma dai tashi-tashin hankulan da ake fama da su a wasu jihohi ciki har da Kaduna. Ko da yake dai wasu na ganin ana tattukka ne wasu malaman addini na warwarewa, musamman ganin yadda wasu kafafen yaɗa labaru na zamani wato social media ke ta yawo da wani wa'azi da ɗaya daga cikin manyan malaman addinin Krista a wannan ƙasa, Pastor Johnson Suleiman, yayi inda yake kira ga mabiya su kashe duk ɗan Fulanin da suka gani ya zo farfajiyar cocin shi.
And I've told them in the church here around this premises that any Fulani headsman that just enter by mistake, I want to protect, kill him.
Sai dai tun wasu malaman addinin Krista suka ce kiran ɗaukan matakin fansafa ya saba wa koyarwar addinin Krista. Rabaran John Joseph Hayab ɗin daga cikin manyan malaman addinin Krista a jihar Kaduna.
Da farko shi malamin addini ne, ni kuma mai magana ni ma malamin addini ne. Bazan yi magana kaina ba, zan yi magana abinda Bible ya koya mini. Bible bai ce min da cewa ni je ne doka fansa ba. Ina iya yi wa idan na son da duka fansa ma bazan doki fansa da wanda ya tuce ni ba. Wasu abin da suke faruwa yanzu shi ne mutane da yawa domin mutunci da girmamawa da ake ba mu a matsayin na malamai. Sai mu gudu bakin mu faɗa abinda ko shaidan ma ba zai faɗa ba, wannan ba daidai ba ne. Ko girman malami da ya fita ya iya wannan magana da bai dace ba, jama'a su yi watsi da shi su san da cewa maganan kanshi ne ba maganan Allah ba.
Ita ma ƙungiyar Kristoci ta Nigeria kan reshen jihar Kaduna ta nuna damuwa game da wa'azin ɗaukar fansa. Rabaran Sunday Ibrahim shi ne sakataren ƙungiyar kan a jihar Kaduna.
Idan na ce na ɗauki fansa, wancan shi ma ce zai ɗauki fansa, ai ba za a kare rikicin ba. Abin da muke faɗa shi ne abin nan ya riga ya faru. Don Allah kowa ya kwantar da hankalin shi, mu zo mu zauna, amma a nemi su wane ne suke waɗannan tahadin. Ina jin idan an iya an yi wannan za a samu kan zaren abu.
Su ma dai wasu malaman addinin Musulunci a jihar Kaduna sun ce bai dace a rinka koyar da mabiya su rinka ɗaukan matakin fansa ba. Sheikh Haliru Maraya ɗaya daga cikin manyan malaman addinin Musulunci a jihar Kaduna.
Addini bai yarda wani ya ɗau doka a hannunsa ba. Dokar ƙasa ba ta yarda wani ya ɗau doka a hannunsa ba. Sannan kuma an zuga mutane sun ɗau doka a hannunsu nan, zaka ga cewa abin da zai faru ƙarshen ta shine za su je su buge mutumin da yake bai ji ba bai gani ba.
Yawo da raɗe-raɗin kai farmakin ɗaukar fansa dai yasa ƙungiyar Fulani ta Miyatta Allah a jihar Kaduna ta kira taron manema labaru domin musalta duk wani yunkuri na ɗaukar fansa. Alhaji Haruna Usman shine shugaban ƙungiyar ta Miyatta Allah a jihar Kaduna.
Taron nan da muka kira saboda mun ga abubuwa guda biyu ne wanda ranmu bai ji dadi abin ba. Na farko akwai dan jarida da ya ba da labarin da mu ji dadi shi ba. Miyatta Allah wai za ta organizing ta je ta attack. Na biyu akwai wata takarda da muka ake ta yawo da ita, ni an tura mani ta a WhatsApp din nan cewa Miyatta Allah Kaduna ce chapter wai za su basu yadda da abin da ake musu hakuri ba za su rama wanda wannan ƙarya ne.
Wasu dai na ganin rikice-rikicen addini, satar mutane da satar shanu na neman mai gurbin harare da ƴaƴan ƙungiyar Boko Haram suka dinga yi a baya, musamman ma dai a wasu daga cikin jihohin arewacin wannan ƙasa. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Dan Adam ba komai ne ma, fitina ba a san ƙarshe ba.
Tarbiya ba da
gamayyar kungiyoyi da suka hada da masu sarrafa kayan gona, direbobin manyan motoci da fatakin shanu da ke safara daga arewa maso gabas zuwa kudancin Najeriya sun yanke shawarar daina baiwa jami'an tsaro abun goro a shingayen manyan hanyoyi. Ga dalilin su kamar yadda suka gaya wakilin sashin Hausa Sanusi Adamu daga Yola.
Inji mai magana da yawun su Sa Muhammad Ali, shugaban masana'antar sarrafa amfanin gona na Adak Farms and Milling Industry da ke Jos, Jihar Plateau.
Ni ya ishe mu haka, ba za mu sake bawa kowa ko naira akan hanya ba. Najeriya ƙasa ne na 'yan Najeriya, in Dangote baya ba da cin hanci hanya ba dalilin da wani ya ce sai wani ya ba da cin hanci. Dukan mu ɗaya ne a karkashin dokan ƙasar nan. Jami'an tsaron mu suna kokarin iya gwargwado, amma bara gurbin su suna kawo fushi a zuciyan ƙasa wanda ba za mu yarda da shi ba. Daga yanzu da nake tabbatar maka mun gama taron mu, mun dakatar da cewa jami'in mu da aka same shi da laifin ba wani hanci a hanya.
Baya ga harajin kananan hukumomi da jihohi da suke biya, kowane falke na kashe kimanin naira 20,000 zuwa 30,000 kan kowace saniya. Kwatankwacin naira 270,000 kowace trailer ke bayarwa a matsayin cin hanci. Inji sarkin tike mubi da ke jihar Adama Alhaji Usman Dan Mai Nagaye.
Hadda kudin ƴan iska za ga sun tare hanya, ƴan iska kawai haka za ga sun tare hanya nan kuma ana ce sai an bada kuɗi za a wuce.
To yanzu me kuke so a muku takaban mai saboda?
Wallahi muna roƙon gwamnatin tarayya ya taimake mu. Ai mana rishin guda ɗaya kawai daga nan an samu receipt daga gwamnatin tarayya. Rishin ne in aka yanka duk wani jami'in tsaro ya martaba wannan receipt din daga inda muka tashi har inda zamu sauke. Duk inda aka gani an san wannan abu ba wani abu.
Lamarin ya fi muni direbar trailer da ke dakon kaya daga Kudu zuwa jihar Adamawa, kamar yadda shugaban direbobin trailoli na kasuwar shanu ta kasa da kasa dake Mubi Alhaji Baffa Ibrahim ya sheda wa muryar Amurka.
Yanzu dubba abun da yafi damu mu kaman maganan wannan hanya. Yanzu haka kaya fa za a dauka daga Lagos. Driver bai da problem bai da komai sai ya shigo jahar Adamawa. Annan gurin za a zo a tsaya. Driver wani ma in kace masa ka iso da kayan na mu sai ya ce shi ba zai zo ba. A biya shi kawai iyaka na Yola. A taimaka mana iya gurgudo abun da ya cancanta. To an rubuta an ce no bribe kuma ana karba. To mu ba mu gane me manufan no bribe din ba ya kamata a cire signboard din. Ba ta da amfani a wurin mu.
Na tambaye kakakin rundunar soja dake Yola jihar Adamawa Manjo Adamu Yahaya Ngulde. Ko rundunar tana sane da korafe-korafen kungiyoyi masu safaran kayan gona kuma waɗannan irin matakai suka dauka na ladattarwa.
An aika kaman gaya ma dukkan mambobin da suke hanyoyin nan kada su sake mun gina ma wani cewa za su kaje kudi ko za su yi wani abu ko kuma duk wanda aka kama shi yana wannan abun a gaskiya ba kiya da shi da zai tsince shi cikin hukuma kuma sa'annan kuma su wayannan mutanen kuma ɗan kaman ɗan harkan shanaye sa'annan mun gaya musu cewa idan suka samu matsala da sojojin ko kuma wanda ya takura su kai su kawo report a brigade su gaya mana ina ne gurin yake idan suka gaya mana mutum matakin da zamu dauka.
Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola jihar Adamawa Najeriya.
To kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC karfe 12:16 na dare ga Aliyu Mustafa da shirinmu na gaba.
Tsaka mai wuya.
Gaskiya duk wanda yace zai tsaya ja wani jahe-jahe tsakanin shi da shugaba Jinan Muhammadu Buhari gaskiya kawai zai bata kanshi ne kawai wallahi in dai ba lallaba shi suka yi suka ce Jinan ya hakuri ka ba mu wuri mu za mu zo mu taimaka maka ka ciga mu mu cigaba maka in ka sauka in ba za ka yi ba sai dai kai faulting din ba za ka yi faulting din shi ba sai dai kai faulting din waɗanda suke cikin shi ko wani abu da ke faruwa.
Jama'a muna fatan kuna nan kalaukan mai da muke a nan Washington barkan ku da zuwa ga shirinmu na tsaka mai wuya. Wani babbar kusar jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya daga jihar Kano da ya ce ba masoyin dindindin ko ba makiyin dindindin a siyasa yana son ya jaddada bambancin abin da ya kira sababbin magoya bayan shugaba Muhammadu Buhari da kuma ƴan gani kashenin shi Buhari da suka dade suna tare da shi kamar shi mai magana.
To sunana Ahmad Haruna Zago. Ina ganin ya kamata a ce a mai girma Muhammadu Buhari ya duba tafiyarsa daga ran da ya shiga siyasa zuwa yanzu da yake shugaban kasa. Na tabbata idan ku ga wanda suka masa kai laifi kashi 80 to waɗanda suka ba da gudunmawa kuma kashi 90 sun fi yawa. Eh kenan. Abu na biyu dama siyasa ta gaji haka. Permanent interest ce. Babu permanent enemy. Ba makiyin dindindin a cikin siyasa. Ba kuma masoyin dindindin a cikin ta. Kana tafiya da mutum yanzu idan sabanin siyasa ya hada ku za ku bata da shi. Amma kada mutum ya manta da wancan alherin da kai masa na baya. Domin idan kana manta da alherin da suka yi maka har abada ba za ka samu soyayya ba. Sai dai a bi ka dan abin da kake da shi. Domin mafi yawan masu bin Buhari yanzu mafi yawan su wasu daga cikin su dan abin da ake da shi ne. Da an sake faduwa yanzu wahala da wancan mutane suka yi 2002, 2003, 2007, 2011 da wata kila su anan ba za su yi ba. Domin za su ga ba lokacin suke yi. Amma waɗanda suka yi wahala 2002, suka yi wahala 2003, suka yi 2007, suka yi 2011. Waɗannan mutane ba za ka kira su makiya ba za kuma a kira su masu kwaɗayi ba domin a wancan lokaci babu abin da za a ba su amma suna bi yanzu kuma da akwai abin da za a ba su amma kuma an ce ba komai ba da su wannan na ganin cewa akwai kuskure a tsarin siyasar Najeriya.
To irin wannan maganganun na Ahmadu Zago na Kano ba za su rasa alaka da ƙorafe-ƙorafen da wasu 'yan jam'iyyar APC suka jima suna yi ba game da ganin ana tafiya ba tare da su ba. Akwai kuma wanda suke ganin cewa watakila waina da ake tuwaya ba a jam'iyya kaɗai ba har ma a cikin ita gwamnatin ta Buhari ba zai rasa alaka da rashin jituwar da akan samu yana faruwa tsakanin su masu jan ragamar gwamnatin da kuma jam'iyyar ba. Shi yasa a ci gaba da fafata da muke ji tsakanin Ibrahim Abdulkarim daraktan cibiyar tallafawa shi Buhari ɗin da kuɗaɗe da kuma babban sakataren jam'iyyar APC na ƙasa baki ɗaya Alhaji Mai Malabuni. Za a fara da yawa shi sakataren wannan tambayar. Faɗa da cece ku ce tsakanin shugabannin jam'iyyar nan bari in baka misali zaɓuɓɓukan da aka yi kwanakin nan a jihohin Ondo da Edo da wanda aka yi can watannin baya a jihar Kogi sun fito da irin cece ku ce da ke tsakanin shugabannin jam'iyyar ita APC ɗin. Alal misali kaga ko a nan Ondo Bola Tinubu yana da nashi candidate ko kuma yana da nashi ɗan takara shugaban jam'iyyar nan John Oyegun yana da nashi ɗan takara. Kama abin da ya faru a Kogi in ka tana lokacin da Tinubu yake goyon bayan Faleke James Faleke ko kuma mutanen Abuja kuna can kuna goyon bayan Yahaya Bello haka ta faru a Edo. Ma'ana abin da nake so in ce shine idan an ce ana zabe kwanakin nan sai kaga shugabannin jam'iyyar APC wannan yana goyon bayan wannan wannan yana goyon bayan wannan maimakon su mai da hankali ma tsakanin su da jam'iyyar PDP wasu na cewa Allah kawai yake ceton APC tana cin wasu daga cikin wannan zabubbukan yi min magana game da wannan rikitan da ake cewa akwai tsakanin shugabannin APC Alhaji Maimuna
eto kasa a jam'iyya dama shine dalilin da yasa akwai zaben cikin gida ai kuma a jam'iyya dama al'ada ce kowa yana da dama kuma ya dauki dan takaransa kuma bayan ya dauki dan takaransa aka sun shiga zaben share fage ba wajibi ba dole sai kowan su ya ci dole mutum daya ne zai ci wanda za a gabatar da shi tsaya takarar da jam'iyyu da za su shiga takara to wannan bai nuna cewar rarrabuwan kawuna bane ba yadda za a ce kamar jaha guda a ce ba wani mai tsayawa takara sai mutum daya a gabatar da shi dole ne a cikin yan takara da za su fito kuma wani yana da uban gidansa wane wani yana da uban gidansa wane wannan kuma ba wai rarrabuwan wannan ita ce demokradiyya
amma abin da ake tsoro kada abin da ya faru a PDP yazo ya faru gare ku inda yanzu suna da shugabanni biyu yazo ya sami APC ita abin yazo ya wuce cikin jihohi har ya kai ya zama na ƙasa kafin zabi na gaba
akan wani dalili haka zai
akan wannan cece ku ce nan cikin gida din na garden da min tsakanin shugabannin
ba magana cece ku je Aliyu saboda don kamar yadda na gaya ma al'ada ce ta jam'iyya dole ne idan aka zo zabe mutane za su fita su shiga zabe kuma su sabbin ka'idan jam'iyya kuma hakkin ta ne ta gabatar da su shiga zaben share fage kuma a cikin su duk wanda ya nasara shi za a gabatar da shi zabe su shiga zabe da inda za su shiga wannan ai al'adar jam'iyya ce kuma ba a jam'iyyar APC aka soma ba kuma inda demokradiyya ake ba yadda za a toyewa wani yanci a ce a kai ba za ka shiga ba saboda kai dan gidan wane ne ko kuma dole wane za a bari ya tsaya saboda shi ne dan gidan wane
so baka da wata fargaba na cewa kamar maganganun da ake yi lokaci a ce ai akwai ja'in ja tsakanin Tinubu da Buhari kan kaza da kaza da kaza wannan ba gaskiya bane
a dukkanin magana ne ai in akwai ja'in ja shi Tinubu bai da baki ai zai ce ga sai ya fito ya yi bayani akan
jadin
magana ne da ake yi ko wandodin da kaga aka yi cece kucin ba mu ci bane ai mun ci kuma wannan abubuwa da suke faruwa wannan kuri'an amincewa ne bisa jagorancin da jam'iyya yake yi da kuma tafiyar da mulkin da shugaba Muhammadu Buhari yake shi yasa duk inda muka shiga zaben muke ci kaga ni a jihohi da aka yi kaga Kogi kaga Ondo duka da ba namu bane jam'iyyar PDP ne musamman Kogi gwamnan ne da yake kai ya kara tsayawa muka ka da shi so kaga haka Ondo shi mai tafiya din gwamnan da yake tafiya mai tafiya dan jam'iyyar PDP ne muka ci zabe to kaga wa'annan suna nunawa cewar jam'iyyar tana nan da karfin ta daram tana nan kamar yadda take da kuma muna da matsala kamar yadda ake kururutawa da kuma bamu ci zaben ba
yawa Alhaji Ibrahim me zaka ce kan wannan matsalar da muke magana na cewa akwai wannan sabani tsakanin shugabannin jam'iyyar na cikin ta
gaskiya duk wanda yace zai tsaya ja wani jahe-jahe tsakanin shi da shugabacin Muhammadu Buhari gaskiya kawai zai bata kanshi ne kawai
to wannan ya kawo ni ga magana Atiku wannan ya kama Alhaji Ibrahim wannan ya kawo ni ga magana Atiku domin magana Atiku kwanakin nan tana ta ƙara zafafa na farko kwanan bayan an ce musamman gwamnatin jihar Adamawa ta dauki matsayin cewa idan ba Atiku ya fito ba a shekarar 2019 ba wanda za su goyo bayan sa abun yazo ya kawo baraka tsakanin ita kanta Adamawa can cikin Adamawa amma ku ga man ku yan APC me matsayin ku game da batun nan da kuke
wannan duk labari ne duk abin da kaji yan siyasa suna yi kowa na son yin positioning kanshi ne August 2019
eh to ma'ana Buhari zai fuskanci
barkaji a kawo yaron shi ko a kawo wallahi kowanne sai yana sani abin da zai in dai ba lallaba shi suka ci general ya hakuri ka ba mu wuri mu za mu zo mu taimaka maka ka ci gaba mu ci gaba maka in ka sauka in ba za ka yi ba amma muddin jin Muhammadu Buhari amma kuma in ka duba irin dimbin aikin da ya debo bai wa yanzu a kawo tsakiya 2019 kawai ya jayi yace wani yazo ya ci gaba
amma idan haka ne Alhaji Ibrahim
barkaji kai an ga kalle shi ka kalli sauran mutane da kake magana ba mutane iri daya bane shi mutum ne daban tsakanin cikin wanda kake magana cewa wasu ana cece kuce da su kanci shi daban yake sai dai kai faultin din ba za ka yi faultin din shi ba sai dai kai faultin din wa'anda suke jikin shi ko wani abu da ke faruwa amma kuma ne na ga maka shi jama'a idan suka taru suka zabi mutum sannan aka samu inclusive government akan wannan mutum. Wallahi duk yadda duhu yayi.
Amma Alhaji Ibrahim, bari in tambaye ni, ina son tambaye ka yanzu idan muka yi aiki da korafe-korafen nan da kuke cewa akwai a cikin jam'iyyar nan, ai an ce sai bango ya tsage kadan gari yakan samu gurin shiga ko watakila baka jin korafe-korafen nan da kuke ne suke bude irin su Atiku bangon da suke ganin kamar cewa bari su shigo?
Mu ai duk mu abinda muke fadi dan a gyara ne. Duk abinda ka duk inda ka ji na zauna ko ka ji na yi magana ina yi ne don abin da zai tabbatar an gyara. Mu fa muka je muka bi mutane gida-gida, unguwa-unguwa, muka yi wannan kati, muka je muka tutturo mutane muka ce a zo a zai. Yanzu sai mu ce mun jaye mun bashi, ai ba zai yi ba.
To naji.
Mu abin da muke cewa shine a gyara. Idan an gyara kuma shi ya riga ya ja lizamin ya riki. Abin da ake nufi mu mabiyan mu ne a da matsala. A yi galvanizing din strong mabiya. Waɗannan mabiyan nashi da yanzu suna nan suna korafe-korafen. Su muke son a tattaro su. Amma su haƙuri su shiga cikin gwamnatin nan su ma su tabbata cewa wannan gudunmuwar da suka bada a 2015 ana buƙatar yanzu saboda a je a ci gaba. Wannan aikin gashi ya riga ya yi zafi.
To naji Alhaji Ibrahim.
A tara da su a samu a ci gaba.
To naji Alhaji Ibrahim. Alhaji mai mala a hukumance a matsayinka na sakataren jam'iyyar APC, me martanin ku game da abin da kuka je yi? Ana faɗa game da Atiku da abin da gwamnatin Adamawa ta faɗa da abin da ake cewa za su goyi da sauran a hukumance a matsayinka na wannan sakataren jam'iyyar. To a gaishe ku. To idan Allah ya kai mu shiri na gaba rana yau tayo kenan, za mu ji ra'ayin APC a hukumance game da matsayin Atiku Abubakar da na gwamnatin Adamawa da suka ce in bacin shi Atiku ko san wani dan takarar shugaban kasa a zaben shekarar 2019 ba.
Za mu zabe ta, za mu bi ta, in sama bai haɗu da kasa za mu bi turakin Adamawa. Ba mu koye ba wannan gwamnati na Bindo. Duk wannan gwamnati na Atiku Abubakar ne. Kowane kasa suna yi da nasu ne. Lokaci ya wuce ba za mu zauna muna bautawa anguwa. A kashe nama da mu a zo ana ba mu tsoro da fata lokaci ya wuce. Naka ne za mu tsaya a kan namu.
Za mu kuma tambayi shi sakatare ko za a yi zaɓen fitar da gwani wato primary na ita jam'iyyar APC domin zaɓe na gaba ko kuma dai jaffar kalam cewa Buhari ne kawai. Sannan kuma ya magana da cewa akwai masu kare shi Buhari suna hana a kai gare shi balle a gaya mashi gaskiyar abubuwan da ke faruwa a wajen villa ɗin shi. Hatta magana sarkin Kano za mu taɓota da kuma dangantakarsa da shi Buhari. Saboda haka sai a jira zuwan wannan shiri. Zai muna godiya ga su baƙin nama Alhaji Mai Mala Buni da kuma Alhaji Ibrahim Abdulkarim tare da wakilin mu na Abuja Nasiru Adamu Alhika da ya taimaka haka da shirin nan. A madadin su duka ni ne Ali Mustapha Sakwado a Washington DC.
Sai ma da lamun zo ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. To a takaice shugaban Donald Trump ya janye Amurka daga kawancen cinikayyar Pacific ta kasashe 12 jiya Litinin. Mummunan yanayin da ya auku a ƙarshen mako ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 19 a kudancin Amurka baya ga rawanta wasu da dama. Masu hasashen yanayi sun yi gargadin yiwuwar aukuwar guguwa mai ƙarfi da ruwa mai yawa da kuma ambaliyar ruwa a wurare daban-daban. Yayin da mummunan yanayin ke dannawa zuwa gabar gabas daga jiya Litinin. Jami'an da suka kasance wurin tattaunawar zaman lafiya tsakanin gwamnatin Siriya da ƙungiyoyin 'yan tawaye sun ce ba a sami ci gaba jiya Litinin ba. Sabon shugaban Gambia Adama Barrow ya ce zai kafa kwamitin tabbatar da gaskiya da sake sasanta jama'a. Da nazarin zarge-zargen mulkin danniya a zamanin tsohon shugaba Yahaya Jammeh. Kwanaki uku kawai da fara mulki shugaban Amurka Donald Trump na fuskantar kalubalen shari'a a farkon gwamnati wato farkon mako na gwamnatinsa. Wata kungiyar saka ido mai suna 'yan ƙasa masu fafutukar tabbatar da da'a da gaskiya a Washington ko kuma kiru a taƙaice ta gabatar da ƙara jiya Litini a birnin New York. To madalla a gaishe ka masu sauraro duka da kuma abin da ya sawa kenan cikin shirin a daidai wannan lokaci sai da hantsi da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da zargin da kungiyar kare 'yan jarida ta duniya ta yi wa jami'an tsaron Najeriya da kuma hida da dan majalisar wakilai ta Najeriya Abdulrazak Namdas. kamar na madadin Ibrahim Kalma sai Garba da ta ni gabatar da shirin da Cibashiro Diodone da kuma da akin gabatar da shirye-shiryen da kuma engineer John Ellison da ya rika masa. Annan ne sahabo Imam Ali Zanda ta yi sallama da ku, mu zama lafiya.